Kiki mai yanka wuya. Takaddama na ƙara zafafa tsakanin ƙungiyar ECOWAS da membobin ta uku da aka yi wa juyin mulki a yayin da suka ba da sanarwar ficewa daga ƙungiyar. Jama'a assalamu alaikum. Yayin da al'ummomin kasashen jamhuriyar Nijar da Najeriya suke zaman jiran ganin an daidaita takun saka tsakanin Nijar din da kungiyar ECOWAS ko CDAO, sai kuma kwatsama a farkon makon nan kasar ta Nijar ta bada sanarwar cewa ta fita daga kungiyar ta raya tattalin arzikin kasashen nahiyar Afirka tare da kawayenta biyu makwabtanta, wato kasashen Mali da Burkina Faso, waɗanda su ma suke fuskantar fushin kungiyar ta ECOWAS sakamakon juyin mulkin da sojoji suka yi a kasashen. ECOWAS din dai ta kaka bawa Nijar takunkumi ne sakamakon juyin mulkin da sojoji suka yi a watan Yulin da ya gabata, wanda ya hambarar da zaɓaɓɓen shugaban ƙasar Mohamed Bazoum tare da Dora Abdulrahman Tchiani a zaman shugaban mulkin soji. Takunkumin wanda ya jefa 'yan ƙasar ta Nijar a cikin wani mawuyacin hali, har ma da barazanar kai mata hari da ECOWAS din ta yi a farko, ya sa Nijar din kulla kawance da makwabtanta na Mali da Burkina Faso, waɗanda kuma suka yi barazanar yin taron dangi ga duk wanda ya yi ƙoƙarin kai wa Nijar din hari, inda kuma daga bisani suka ce sun maya da ƙwallon mangwaro domin su huta da ƙuda ta hanyar ba da sanarwar ficewa daga cikin ƙungiyar. Bashar Mamman, shugaban gamayyar ƙungiyoyin farar hula a jamhuriyar Nijar, ya bayyana musabbabin ɗaukar wannan mataki.
To wannan mataki ya yi daidai da abin da al'ummomi suke jira, saboda kasan tun da aka yi juyin mulki 26 ga watan Yuli, an ma ƙasar Nijar wasu ƙaƙuban matakai, hadda ma wato rufe iyaka da sauransu da aka yi tsakaninmu da Benin da ƙasar Nigeria. To kuma sai ma har watan Disamba kadai, 10 ga watan Disamba, wai ita CDAO din wai ta ma lura da Nijar an yi juyin mulki, kuma ta yarda da magabatanta wanda suke bisa kan karagar mulki a halin yanzu. To duk da haka nan aka yi hankuri, aka yi ta ci gaba da tattauna da su don a samu maslaha, a ga inda za a hita don a ci gaba da zama tare cikin girmama juna. To wanga 25 da watan wannan January wanda ya zo kenan shekaran jiya, ana jiran su wato magabatan CDAO kuku wanda aka wakilta su yi magana da sunan magabatan su zo don a tattauna da hukumomin Nijar, sai aka lura da babu gaskiya cikin al'amarinsu. Saboda da harko da aka tuntube su, sai suka ce a ba su samu izini ba ne da su zo kasar Nijar. Aka tura masu izinin kuma aka gwada su, kowa ya gani. Sannan da suka samu izinin kuma suka ce a jirginsu ne ya lalace. To kowa kawai ya san Abuja yadda ke da jirage, kowa ya san yadda airport din Abuja yake, a yi zancen jirgi ya lalace, wannan ba magana ba ce wadda ake iya mai hankali ya ɗauke ta.
Amma ya kake gani shi wannan mataki ba zai iya shafar makomar talakawa ba, rayuwar yau da kullum, watakila zai kasance wani mafari na takaita zirga-zirga kai da kawo tsakanin al'ummomin kasashen nan?
To lalle wannan da wuya, saboda kasan na harko su talakawan wanda suke cikin kasashen, dama dai wannan matsala bata shahe su ba, tunda hadda wannan duk matakan da aka ɗauka sun ci gaba da hulɗar su ta yau da kullum. Ina kyaukyawan zaton hagga halin yanzu za su ci gaba da wannan hulɗar ba tare da sun yi wani la'akari da wannan matsala wadda ta faru ba cikin ECOWAS. Saboda kowace ƙasa ta san ƙasa tana da incin ta shiga ƙungiya ko ta hita daga cikin ƙungiya. Idan ta lura da ba ta samun yadda take so cikin kungiya, ba abin da ke tilasta mata ta tsaya cikin wannan kungiya. Saboda matakan da CDAO ta ɗauka game da Nijar, matakai ne wanda babu su ko ina a rubuce cikin ƙudurorin da ya kamata a ma ƙasa in ta yi wani abu wanda ake ganin ya saba ma ka'idodinta na CDAO.
To sai dai a nashi bangare shugaban kungiyar FCR a Niger din Sule Umaru yana ganin cewa matakin kasashen uku bai dace ba.
To lallai wannan yunkuri na mai da agogo baya da waɗannan kasashe sun kai sai mu ga cewa da abu ne wanda zai kawo ma kasashen su matsaloli. Sabili da in ka diba waɗannan kasashe guda uku, wato duk cikin kasar ECOWAS, duk cikin kasashen CDAO su ne na baya, cikin sahu su ne jerin baya, su ne baya ga tattalin arziki, su ne baya a zahiri ga arziki. Don haka yau su da abaya ɗin su ce sun yi ta cikin wannan wato haɗin gwiwa da an kai na neman ci gaban kasashen CDAO, wato mai da kasashen su baya ne. Dalili ko idan ka diba waɗannan kasashe banda suna sahun baya, yau suna da matsalolin tsaron ƙasa. Banda matsalolin tsaron ƙasa, waɗannan kasashe yau suna da matsaloli da makwabtansu da dama. Idan ka ɗauka musamman Niger, wato idan ta yi ta CDAO, bayan can ga matsaloli da kasashe kamar su Alje kenan, wato nan Benin da Nigeria kenan sun yanke hulɗa kenan. Baya da haka nan kuma idan ka diba iyakar Niger, Mali da Burkina ba a iya hita, akwai matsalar tsaro. To ya zamanto nan Benin da Nigeria kuma akwai wata matsala, ina ganin matsala ce babba ga kasar Niger, musamman dan in ka dauka shi babban birni ne, ya mai babban birni ne na bariki, ba wasu sana'a ko kasuwanci ake ba. Sana'a da kasuwanci da ake sun danganci da aiki da noma da kasuwanci da mutane ke can, wato a cikin kasa, musamman manyan birane wanda ke iyaka da kasar Nigeria da kasar Benin, wanda yake kasa ce mai hamada, wanda yake ba komai ake iya a shuka a girbe ba. Dole ila tilas wasu abubuwa, sai mun ketar kasashe, sai mun ta ketar tekun Maliya mun je mun samu su. To su waɗannan kasashe Niger, Mali da Burkina ba su da tekun Maliya, ba su iyaka da teku, kenan kaga wani babbar wato rangume suka samu na samun daman wato fita da kai da kawo da sauran kasashe, musamman kasashen Turai. Don haka wato wani tsaka mai wuya ce yau suka ƙara sa ƙasar mu, wani ƙaimi ya ƙara sa Talakawa, saboda su Talakawa su ne za su jin matsala babba daga hita CDAO. Idan suka diba su shiga Nigeria, idan kana da wato wannan ID card da ta ECOWAS ta wadatar ka je Nigeria, ka je Benin cikin hankali, kwance ka je ka dawo. Idan aka yi ta cikin CDAO kenan, sai ƴan ƙasa sun koma yin wato yin passport, su zo ya mai babban birni a yi musu visa su je ƙasar Niger ko su je ƙasar Benin, kenan kaga ga babban matsala ce ga talaka wanda iyaka da Nigeria, musamman yanzu ka ɗauka wanda ɗan Barto ko wanda ɗan Isa ko wanda an Maimuja ko wanda an garin Dole Kaina, yanzu a ce sai ya zo hanya mai wato ya samu izinin shiga Nigeria, babban matsala ce musamman.
Shugaban kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International a Nigeria, Awwal Musa Rafsanjani, shi ko yana ganin a matsayinsa na kasashe masu cin gashin kansu suna da ƴanci da damar ɗaukar wannan matakin.
Abinda ya faru shine rashin imanin da aka nuna musu, musamman ƙasar Niger da aka sa mata takunkumi na magunguna na abinci da ruwan sha da wutar lantarki, batun da za a yi irin wannan ƙasa ta ci gaba da alaƙa da wata ƙungiya wadda ta nuna mata wannan rashin imani wajen wata shida. Duk ko menene ya faru, wannan ita ƙungiya ta ECOWAS ba ƙungiya ce da ta zama dole da kowace ƙasa sai ta shige ta ba a wannan yanki. A ita wannan ƙungiya ce ta sa kai ta ganin dama da ake shiga don a tabbatar da cewa an bunƙasa tattalin arziki, an bunƙasa haɗakayya, an bunƙasa al'adu, an bunƙasa zaman lafiya. To waɗannan ƙasashe kamar yadda aka sani ƙasashe ne masu gashin kansu, suna da ƴancinsu, kuma suna da damar da za su shiga kowace ƙungiya, kuma suna da damar da idan waɗannan ƙungiyoyin suna ga cewa ba su da amfani a gare su, su fice.
Sai dai kuma ambasada Dahiru Suleiman, tsohon jagoran samar da zaman lafiya a Sudan, ya jaddada cewa wannan matakin ba alheri bane ga tattalin arzikin kasashen uku da kuma tsaron kan iyakokinsu.
Ni a gani na ba su yi dogon tunani ba, in ma suna fushi cewa an samu su safin kumi saboda sun yi juyin mulki na soja wanda kuma ba amince da shi a wannan zamani da muke ciki ba, amma su ce wai sun fice daga ECOWAS, daga ƙarshe dai illa ne zai kawo musu, don waɗannan ƙasashen su suka fi talauci a cikin wannan ƙungiya na ƙasashe 15 da yanzu suka zama 12 tunda sun fita daga waɗannan ƙasashen. Ba su da hurubin da za su shiga cikin sauran ƙasashen nan 12 ba tare da sun nemi visa, wato izini na shiga ƙasan ba. Da za su tashi ne su shiga ko ina da suka ga dama, amma yanzu daga sun fice daga cikin wannan ƙungiya ba za su tashi su shiga wata ƙasa ba tare da an ba su izini su shiga ba. Shi ne kayyar da ake yi tsakanin su da sauran ƙasashe da suka rage 12, wannan ya nuna zai ragu sosai. Tun ma ba da kamar Niger da Najeriya da aka rufe boda, mugun illa zai kawo wa mutanen Niger.
To yayin da kungiyar ta CDAO ta ce har yanzu bata sami takarda a hukumance da ke bayyana mata sakon kasashen na Niger da Mali da Burkina Faso kan cewa sun fita daga cikin ta ba, wani masani shari'a kuma lauya dan kasar Niger da ke zaune a kasar Faransa, barista Bashir Ahmadu, ya ce ai kasashen uku basu fito ba domin kuwa basu cika ka'idodin da aka gindaya na ficewa daga kungiyar ba.
Ita Niger da Mali da Burkina Faso sun ce sun hita cikin hukumar ECOWAS gaba daya, a wake ife imediya kenan sun hita gaba daya, amma hukumar ECOWAS ta tsaida doka ta kwatanta yadda ake hita cikin hukumar. To yanzu kenan abinda suka gayi kinnan sun gayi ne don su ba mutane labari da za su hita. Yanzu abin da kamata a yi tunda hukumar ECOWAS ta ba kowace ƙasa intin ta hita in tana so, amma ba haka ake hita ba. Hita ne yadda ake yi sai an rubuta an aika can a ECOWAS, sannan cikin shekara guda su yi procedure kin na hita ciki. Kuma wannan shekara da aka ba da kahin a hita gaba daya, ai dan a samu ne wata ranko cikin harkokin, a samu a sasanta, dan shine aka ba da lokaci mai nisa kwarai, a bada shekara guda, cikin shekara guda ai ana iya tattaunawa kuma a samu haɗin kai, sannan in an samu haɗin kai ko an nuna da za a hita ai ana iya dawowa bisa sa. Kenan communication da suka yi dan su kwatanta ma mutane ne, su gaya mutane da suna da niyyar hita amma ba su hita ba tukun, sai sun rubuta takarda sun aika a ECOWAS.
To amma metr wasu na ganin ita kanta kungiyar ta CDAO ba ta mutunta dokokin da suka kafata. Alamisali idan aka dauki misalin Niger, ana ganin kamar kai tsaye ta dauki ta kakaba wa kasar takunkumi, alhali ana kwatanta cewa abu ne da babu inda dokokin kungiyar suka tanade yin haka.
Ai wannan ba gaskiya ne ba. CDAO tana da inci in an yi juyin mulki cikin ƙasa, akwai protocol kin da ke ba ta inci ta ɗauki an su decision mai sa ƙasa a fata a takunkumi. Amma abun da aka yi cikin harkar juyin mulkin na Niger, CDAO ta yi kuskure. Ta yi kuskure tun da babu inda dokar CDAO take ba da inji a ta yi a ɗauki sojoji a zo a yi yaƙi a cikin ƙasa, wannan babu ita. To ga kuskuren da aka yi, amma ba dan an yi kuskure wajen CDAO ba za a cewa ai mu ma ba mu bin dokoki, in ba abin dokoki ai abu bai ba mana. Ba a hana ku hita ba, amma an ce ku bi hanyar ga hanyar da ake bi a hita, to ku bi hanyar ku hita. Ba dan ita CDAO ita ma da kanta bata aiki da dokokinta ba za a cewa ai mu ma ba mu aiki da shi. Akwai kasashe da ke cikin CDAO kamar su Togo da ba su yarda da abin da ake yi cikin CDAO ba. Kenan dole ne a bi hanya a hita, in an samu sa'a ko a gyara.
Masu saurare, saboda karancin lokaci a nan za mu dasa aya, sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Madina Dauda, Ruqayyah Basha da Suleiman Muni Barma, sai kuma Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.